Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji takun saka da ake yi tsakanin hukumomin birnin Yamai da 'yan kasuwa da aka tada daga inda suke harkokin kasuwancinsu. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Kafin nan, Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayin, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami cikin tekun da ke gabashinta. A wata sanarwa da hafsoshin sojan ya fitar yau Litinin na cewa an harba makaman ne daga arewacin yankin Hongwe da tsakar rana. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu Yonhap ya ce babu masaniyar kowane irin makamai ne aka harba kuma ba a da masaniyar nisan tafiyarsu. An harba makaman ne a yau Litinin daidai lokacin da shugabannin duniya suka taru a birnin da ke gabashin China, Hangzhou, domin taron kolin G20 na kwanaki biyu kan tattalin arziki. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Park Chung-hae da takwaransa na China Xi Jinping sun gana a bayan fagen taron sa'o'i kaɗan kafin a harba makaman masu linzami. A cewar kamfanin labarai na Yonhap, shugaba Park ya gargaɗi takwaransa na China da cewa Koriya ta Arewa na cigaba da barazanar da ta hada da gwajin makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami.
A yau Litinin, Amurka da Rasha suka sake zama don sanar da samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov sun sake zaman tattaunawa a karo na biyu a birnin Hangzhou na China, inda shugabannin duniya suke halarta domin gudanar da taron kolin G20. Ana kuma kyautata tsammanin masu gidansu shugaba Barack Obama da Vladimir Putin za su gana a gefen fagen taron a yau Litinin. Ƙasashen biyu sun yi ƙoƙarin cimma yarjejeniya ne jiya Lahadi, amma wasu ƙalubale ba su bari ba. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce Rasha ta koma baya ga wasu batutuwan da Amurka ta yi tsammani ɓangarorin sun amince.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ƙasar Sudan ta Kudu ke fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya, jiya Lahadi ta amince ta karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince tura cikin watan da ya gabata. Shugaba Salva Kiir ne ya amince wanda cikin watan Agusta ya yi tarjiya ga karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya biyo bayan ziyarar da mambobi 15 na kwamitin sulhu da suka kai Juba, babban birnin ƙasar, domin shawo kan manyan jami'an ƙasar da amincewa. Sai dai ba a bayyana cikakken jadawalin yarjejeniyar ba, kuma ba a faɗi lokacin da za a aika da sojojin ba. Sabbin sojojin da za a aika za su mayar da hankali ne wajen kare fararen hula a birnin Juba. Yanzu haka akwai sojojin kiyaye zaman lafiya sama da 12,000 a yankin. A ziyarar da wakilin hukumar tsaron ke yi a Sudan ta Kudu, ranar Asabar sun isa sansanin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar, inda dubban fararen hula ke zaune cikin tsoron faɗan da aka kwashe shekaru 3 ana yi tsakanin magoya bayan shugaba Kiir da 'yan tawayen da ke ƙoƙarin haɓɓanar da gwamnatinsa.
A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Barack Obama ya ba takwaransa na ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa Amurka ta himmantu ga batun gurfanar da duk waɗanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai yi nasara ba a gaban shari'a, amma bai faɗi cewa Amurka za ta miƙa wa Turkiya babban malamin da take zargi ba. A lokacin da Obama ke ganawa da shugaban Turkiya a taron kolin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin masana'antu na G20, ya ce za su tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a. Turkiya dai ta tsaya kan bakanta cewa shahararren malamin addinin Islama nan ɗan shekaru 75 da haihuwa Malam Fethullah Gulen yana da hannu a juyin mulkin, wanda yanzu haka yake gudun hijira a jihar Pennsylvania na nan Amurka tun shekara 1999. Sai dai Malam Gulen ya fito ya musanta alakarsa da juyin mulkin. Turkiya dai ta buƙaci Amurka ta tasa ƙiyar Gulen, amma jami'an Amurka sun ce har yanzu Turkiya bata ba su wata shaida da take nuna cewa Gulen na da alaka da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙoƙarin hamɓara gwamnatin shugaba Erdogan. Amurka dai ta ce kafin yunkurin mayar da duk wani mutum wata ƙasa, dole ne sai an bayar da shaida kuma kotun Amurka ta amince.
Dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya matso dab da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a sakamakon binciken ra'ayin jama'a makonni uku kafin 'yan takarar su haɗu da juna a dandalin muhawara. Da yawa binciken jin ra'ayin jama'a na nuna yadda tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take gaba da Trump. Shahararren ɗan kasuwan nan mai sayar da gidaje wanda yake wannan shi ne karansa na farko tsayawa takara, amma yanzu haka ya kusa kamo tazarar da ta bashi da kashi 4 cikin 100, wato yanzu haka ya kamo rabin tazarar da ta bashi makonni kaɗan baya. Duk wanda cewa tana ci gaba da zama gaban Trump a kowane fanni, wanda ke ganin hakan ka iya nuna yadda zaɓen da za a gudanar 8 ga watan Nuwamba zai kasance. Masana harkar siyasa a nan Amurka har yanzu suna hasashen cewa Hillary ce za ta zamto shugaban ƙasar Amurka ta 45, ko mace ta farko da ta taɓa samun wannan matsayi da mai gurbin shugaba Barack Obama a yayin da zai bar office cikin watan Janairun shekara mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Tomada labarin mu faro takun daga jamhuriyar Niger, inda ake takun saka tsakanin hukumomi a birnin Yame da 'yan kasuwa da aka tada daga wuraren da suke gudanar da harkokin kasuwancinsu. A zantawarsu da wakilin musulmin Muni Bama, wani lauya mai zaman kansa Larwana Abdulrahman ya bayyana cewa akwai hanyoyi da doka ta gindaya na biyan 'yan kasuwa diyyar asarar da aka janyo musu, kamar yadda yake cewa
kamfanin da yake jagorancin garan mashe Sokojem ita ce ta ba su wurin suka zamna, suka yi rijiyoyi, suka haya, suka zamna, ba meri ta ba su ba. Kuma da suka zo suka zamna, suka aza shakunan su, sun yi abin da ake cema da harshen Turai, sun yi constituent fond de commerce. Shi kuma fond de commerce ho bai danganta da wannan shago ba, a'a, masu saye wanda suke zawa wajen ka kuma da raskona abin da kake samu ga ini ga shekara shine ake misalin shi, ba wannan karamin shago ba. To kenan kaga yau in aka zo gwamnatin jaha ya zo ya tadda su, kenan su magana gare su tsakanin su da su Kujem Society wannan tagarmar shi wanda ta ba su wuri, ita ce ya kamata su yi mizanin diyyar da suka badda ta wannan clientele da alan ashalan daji. Ba wai a ce an tada ka daga wannan karamin shago, zaman da kai kayi tanadin masu zuwa saye wajenka ga inimi kake samu, ga shekara mai kake samu, wannan asara ce suka yi.
Wato ya ma kamata hukumomi da ke kula da harkokin babbar kasuwa su ba su diya,
su za su ba su diya tunda ba ai ba zuwa suka yi ba suka share suka zamna, a'a, sai da suka yi rijiyoyi suka zamna su Kujem ta ba su, kuma akwai abin da take amsa gare su dangance da wannan zaman da suke. To yanzu magana tsakanin su ne da su Kujem, ba tsakanin su bane da governor ko meri.
Su kuma waɗanda suka kafa shagunan su waɗanda ke bakin tituna, ya za a iya kwatanta matsayin su a dokance?
Su a dokance wannan meri ta san da kankanta hanya ba ta ta bace, hanya ta gwamnati ce tunda cikin domain public take. Kuma su ma ba zuwa suka yi suka zamna haka nan ba karan tsaye, a'a, sai da suka yi magana da meri, meri ta ba su akwai kuduri wanda yake tun shekarar 1984 yake minista mai kula da harkokin gida ne ya dauki wannan kuduri kamar bisa ga mizanin shagugukka wanda ake badawa. Su kuma meri ta doka ta ba su, meri ta doka ta ba su, ba wurin ta bane ta bada, titi ne na gwamnati ta bada. Yau kuma da aka zo aka tada su kamar yadda 'yan kasuwa na gewan garin marshe suke da magana da Sokojem, yau haka nan ne suke masu shaguna nan suke da magana da meri, tun da su da meri suka rijiyoyi, meri ta ba su izini da suka zamna, magana su tsakanin su ne da meri.
Wato dai su ma kana ganin akwai hanyoyi da ya kamata su bi su samu haƙƙinsu daga ita meri din?
Akwai hanyoyi dangance da rijiyoyi da suka yi da meri kamin su zamna. ba Meri ta tada su, hukuma ta gwamnati ta zo ta tada su, tunda gwamnati shi yake da wurin. Meri kenan ta san da wurin gwamnati ne ta doka tabba mutane, su kuma suka amince suka zamna, kenan magana su tsakanin su ne da Meri.
Ana turka turka saboda kudi
haka yake. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Nazari ta gidan mai kafi, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3:12 na asuba. Ga shirin mu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a barka da tsibirkanmu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Assalamu alaikum, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. A ci gaba da tattaunawar da muke yi akan dalilan da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayyar Najeriya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin Mambila. To har yanzu muna tare da Alhaji Idris Muhammad, tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya, da kuma Alhaji Khalil Ismail, kwararre akan tattalin arziki. Ga abin da shi Alhaji Khalil Ismail ya ce a ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da su.
Idan yau Allah ya ba wa shugaba Muhammadu Buhari iko, ya tabbatar da samar da wuta ta Mambila a cikin shekara 2 kamar yadda ce ne suka faɗa. To ai ina ganin nan da shekara 40 ana magana wannan wutar lantarki. To wani nasara ta kai wannan? Babu nasara da ta kai shi. So muna fatan Allah ya waiwaci hankalin shi, ya sake ara mai hangen nesa, ya duba tafiya Cena da yayi, ya je ya zauna da ƴan kasuwa da gwamnatin Cena don samar da wutar lantarki a Najeriya. Yanzu kika ji Cena zaki ga security light suna kadawa ta samarwar mai iska. Yanzu gashi ana ta yawo da irin wayannan profiles din kananan kamfanoni wannan segment ne zata iya zuwa ta wannan abubuwa. Ta ci gaba ne wanda yake babu dalilin da zaka zo kana la'akari da gas da zaka dauka ka je ka saida a kasuwa, ka zo kana sake kona shi a kasarka. Wannan tawaye tattalin arziki ne. Sannan wani don an samar da gas din nan ta bangaren su a kasa, sun zo suna fasa bututu, an zo an dauki sojojinmu da za su maida hankalin su da tunanin su da intelligence din su kan wayansu abuwa na Najeriya, sun je suna guarding din 5. Wannan ba daidai bane. Sannan an zo an dauki makudan kudade ana kashewa don me? Don a ce an yi guarding 5. Wannan kara komawa baya ne a tattalin arzikin kasa. So abu biyu ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi a wannan gabar: ta duba wutar lantarki yanda aka saida ita, kamfanonin da aka saida ita suna iya tabbatar da samun wutar lantarki kamar yanda aka samu ci gaban ta saboda samun ruwan damana, ko kuma bayan ruwan damana za a sake komawa, ruwa ya gushe za a sake komawa gidan jiya na rashin wuta. Wannan kalubale ne, duk shekara muna cikin wannan matsala, kowa ya santa. Sannan na biyu, zuwan shi da yayi kasar China ya nemi waɗannan kamfanonin da suka zo Najeriya suka duba muna da cakola a ƙasa, ana iya samar da wuta ingantacciya, me yasa ba za a tabbatar da wannan hanyar ba? A ce za a iya samun wuta a cikin wata 24, kuma kuɗin shi da bai kai ya kawo minista ɗaya fa aka yi a Najeriya ta saci fiye da wannan kuɗaɗen. To idan an ce yau ƙasa babu kuɗi, gwamnatin China ta ce za ta bada bashi, me shugaban ƙasa yake jira? Muna neman Allah ya sa wannan abun ya isa gare shi, kuma ya ƙarfafa masa tunani, ya ƙarfafa masa hangen nesa yanda zai tabbatar da wani abun, saboda ya kasance yau mu da muka zo muka tsaya muka yi a ƙasa a tsare tun daga 2003 zuwa yanzu, a ce yau muna da abun da za mu fita gaban waɗansu mutane mu takara, ce mu ce yau shugabanmu nagartacce ya bar mana abun tarihi, iyaye da kakanni masu zuwa nan da shekaru 40-50 masu zuwa a ƙasa.
Alhaji Idris, shin idan za a samar da wutar lantarki ta ɓangaren hasken rana, dole ne sai an haɗa da ruwa?
Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ni abun ma ya ɗaure mun kai da Khalid ya ce wai minista ya ɗauki project na aka kawo North East na sarrafa wutan lantarki da ƙarfin hasken rana, ya maida shi ya kai shi Lagos. Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban, kama yadda na ce ba abun da ya haɗa ruwa da sarrafa ƙarfin wutan lantarki ta hanyar hasken rana, babu. Abun da ke da akwai, kamar yadda na yi bayani, kuma yadda kamar yadda zan ci gaba da yin bayani, shi ne abun da ke faruwa yanzu a halin da muka samu kanmu da muna generating megawatt 5,000, muka zo muka koma megawatt 0, muka zo muka tashi daga megawatt 0 yanzu mun zo megawatt 3,000. To duk wani mai tunani zai san cewa kamar yadda Khalid ya ce, ko ke ce kika ce Hajji Madina, in dare ya yi dare kowa ya san gidan baban shi. To idan ana neman wutan wadataccen wutan lantarki a wannan ƙasa, to dole a yi amfani da wannan karin maganan. To wutan ake nema a ƙasan nan, in ko wutan nan ake nema, ga gawayi nan Allah ya bada, ga ruwa nan Allah ya bada, hasken rana Allah ya bada, ga ƙarfin iska Allah ya bada, meye kuma muke jira? Menene muke nema a duniya fa? Zan ƙara nanatawa, a duniya babu ƙasar da ke da arziki kamar Najeriya, babu. Kuma in har za a tabbatar da bunƙasa arzikin ƙasar Najeriya, duk duniya wutan lantarki shine tushen arzikin ƙasashe, Najeriya ba zai zama daban ba. Kuma in har ba mu tsaya tsayin daka ba, an samu wadataccen wutan lantarki ba, to ai da sauran magana kuma mun san cewa in Allah ya nufi Najeriya za ta zama a cikin manya-manyan ƙasashen duniya, industrialized countries kenan. To muna ganin alamun daga yanzu muna ganin alamu cewa dama shugabanci ake bukata. Allah ya bamu wannan shugabancin yanzu da zai a samu, za a yi laying foundation na gaba, sai a bar wa Allah sauran.
To shin in muka ce za mu ɗau misali da kamfanin wuta ta tsaunin Mambila, aiki ne babba, a matsayinka na ƙwararre Alhaji Idris, ba za a iya yin ƙananan kamfanoni ba ne da za su wadata ƙasa da wuta ta waɗannan ɓangarorin da kake faɗi, hasken rana, ruwa, iska da kuma gawayin kol?
Ana iya yi, amma abinda shawaran da zan bada, shugaban ƙasa yana nasa, gwamnonin nan jiha 36 idan ba sun taimaka mishi da nasu gudunmawan ba suka yi ba, kowane jiha yanzu, jihar da take da wadataccen ruwa da za ta iya yin hydro power plant tana iya yi, da za ta iya yin solar power plant tana iya ginawa, da za ta iya yin wind power plant tana iya yi, da za ta iya yin coal fired power plant tana iya yi. To ba aikin mutum ɗaya ba ne, dole sai gwamnonin nan sun taimaka wa shugaban ƙasa, su ma sun ba da nasu gudunmawar, in suka ba da gudunmawar komai zai zo da sauki, kuma kowa zai ga cewa samun wuta wadataccen wutan lantarkin nan mai yiwuwa ne, amma mutum daya ba zai iya yi ba. Shugaban kasa kuma sai dai yayi iya nasa gurgurdan. Shugaban kasa shi ɗaya ne, gwamnoni kuma 36 banda na Abuja. Ministan Abuja shi ma ai gwamna ne a matsayin gwamna yake, saboda haka gwamnoni 37 kenan ake da su a nan kasa.
Khalid, kai ne kwararre a fannin harkan kuɗi. Alhaji Idris ya ba da shawara yanzu gwamnonin jihohin Najeriya 36 da birnin tarayya dole ne su ma su taka rawa a wannan bangare na samar da wutan lantarki. Wasansu ma ba su da kuɗin biyan albashin ma'aikatansu.
Yanda Alhaji Idris yake wannan maganar, mu yanzu a halin da muka wayi gari sai mu ce da yawan gwamnonin Najeriya magyallami ne. Saboda me yasa a ce yau ma'aikaci da ka gada a jiha ya kai baka iya biyan shi salary, kuma gwamnatin tarayya tana baka allegation din da ya kamata, hakkin da ya kamata ka samu a wata? To ina batun maganar a ce yau wannan zai iya samar da wutar lantarki? Ina batun maganar ya ce zai iya samar da tattalin arzikin kasa bayan wanda ya masa aiki ma ya gagare biya shi salary? Kwanan nan nake gani satin da ya gabata wani gwamna ya tai kasar Niger ya siyo awaki zai human empowerment guda daya akuya tana kamawa wajen naira 180,000 da muka buga kudin ta. To ina batun maganar a ce wanda tunaninsa ya tafi wani wajen, ina batun maganar ya samu da hasken wutar lantarki don a samu tattalin arziki a kasa ko a jiha? Gwamnan da ya gagara biyan salary, ina batun maganar ki ce mishi yau ya zo gwamnati yana da tunani, yana da manhaja ne ya gudanar da mulki a jiha? Wannan ina da kaza a jiha ta, za a iya noma, ina yanzu matsalar shinkafa, matsalar tumatir, matsalar sauran kayan amfanin yau da kullun na rayuwa. Muna da kasar gona, tun daga jamhuriya ta farko a Najeriya ake noma iyaye da kakanu, amma yau gwamnoninmu da suka zo sun gagara samu da taki wannan shekarar. Kuma an zo ana batun maganar ya za a gina kasa, ya za a samu tattalin arzikin kasa. To duk mutumin da yau noma ya gagare shi, ina batun maganar tattalin arziki tattare da shi? Duk mutumin da abinci ya gagare shi, ina batun maganar samar da tattalin arziki? So gwamnonin Najeriya idan kika tara su yanzu bai wuce ki cire percentage ɗaya daga cikinsu ba, amma sauran duk magillami ce. Saboda haka batun maganar tattalin arzikin kasa ya sake doruwa akan wuyan shugaban kasa ne.
To ina mafita kenan yanzu? Gashi mun zo duk mun yi bayani, mun ce aikin ya masa yawa shi kadai.
Aiki ba wai yayi wa shugaban kasa yawa bane. A gwamnatin da ta gabata daga bangaren kudancin kasa, ko irin kingmakers wanda su suke tsara yanda gwamnatin nan za ta tafi, suke gaya wancan shugaban kasar. To yanzu wannan gwamnatin fa mun samu irinsu, don mafiya yawan wanda ya ba wa matsayi daga arewa ba sa taimaka masa, suna taimakawa kawunansu ne. Dole mu fito mu faɗa Najeriya kasar mu ce, kuma shugaban kasa Buhari Allah ne ya kawo mana shi, faɗi tashi da ɗan Najeriya yau talakan Najeriya ya tsaya yana ganin babu wanda zai iya cire masa kitse a wuta sai shugaba Muhammadu Buhari. Faɗa ta mu cikawa ta Ubangiji. Talakan Najeriya ya tsaya ya budare ya burana, Allah ya tabbatar da shugaba Buhari a shugabancin kasa. To akwai hakkin da yake kansa, akwai hakkin da wanda suke aiki tare da shi babu dare babu rana su sauke wanda ya wakiltar da su. To da yawan su yanzu biyan bukatun kansu suke, don ba su da bambanci da MPDF da suka gabata. A jam'iyyance ne, a shugabance ne, ba su da bambanci da gwamnatin da ta gabata.
To jama'a, saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Jibahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To a gaishe ku, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Muryar Amurka. yanayin su da zuka na leda gwalaba a jihar Bauchi. Ina kira ga shugaban Najeriya kudin da za a karɓo na Ingila, wanda wasu barayi suka sace suka mai da shi Ingila. Wala da annabi, in an karɓo, ina roƙon shugaban ƙasa Allah ya sa kudin nan ya amfani talakawa da kuma 'yan Najeriya.
Sunana Alhaji Ali Kiraje daga gasho jihar Yobe. Ni ina kira ne ga mahalarta taron kolin kasashen G20 da kuma B20 da cewa ya kamata su mai da hankali sosai wajen lalubo hanyoyin da za su magance manyan matsalolin da suke yin tarnaƙi gaban gasar tattalin arzikin duniya a halin yanzu. Kana ina kira gare su da su dinga karɓar ra'ayoyi da kasashe masu tasowa suke gabatar musu, kuma su ba da fifiko wajen ƙara buɗe ƙofa ga kasashen waje da kuma ƙara danƙon zumunci, sannan su yi ƙoƙarin magance matsalolin da suke haddasa yaƙe-yaƙen da yake haddasa ɓarkewar yaƙi a duniya da kuma bazuwar ɗan gudun hijira. To don haka muna kira ga mahalarta wannan taro na birnin hannu na ƙasashe da su mai da hankali lalubo hanyoyi da su taimaka a warware matsalar tattalin arzikin da ke damun duniya, musamman ma ƙasashen mu na Afirka kamar Najeriya tattalin arzikin ta ya rushe. To da fatan za su taimaka ƙasashe masu tasowa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika, ina so in ba da ra'ayina a kan yayin da mutane suke yin garkuwa da mutane. Gaskiya ya kamata jami'an tsaron Najeriya su tsara ɗaurar ɗamara domin su sa ƙafa wando ɗaya ga dukkan waɗanda suke yin garkuwa da mutane a Najeriya. Saboda a jin sai dai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin gaskiya ya fara kai ruwa rana. Saboda haka ina kira ga jami'an tsaron Najeriya don girman Allah su ɗaura ɗamara su baza ma ko ina domin su gano irin waɗanda suke wannan murna a yau. Saboda idan aka ce a ci gaba da haka gaskiya al'amarin Najeriya ba su ga mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ra'ayoyinku kenan, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaice, rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami cikin tekun da ke gabashinta. A wata sanarwa da hafsoshin soja ya fitar yau Litinin na cewa an harba makaman ne daga arewacin yankin Hauge da tsakar rana. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Kudu Yonhap ya ce babu masani ko wani irin makamai ne aka harba, kuma ba a san nisan tafiyarsa ba. An harba makaman ne yau Litinin daidai lokacin da shugabannin duniya suka taru a birnin da ke gabashin China, Hangzhou, domin taron kolin G20 na kwanaki biyu kan tattalin arziki. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye da takwaransa na China Xi Jinping sun gana a bayan fagen taron sa'o'i kaɗan kafin a harba makaman masu linzami. A yau Litinin Amurka da Rasha suka sake ganawa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai ga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov sun sake haɗuwa a karo na biyu a birnin Hangzhou na China, inda shugabannin duniya suka halarta suke gudanar taron kolin G20. Ana kuma kyautata tsammanin masu gidansu shugaba Obama da Vladimir Putin za su gana a gefen fagen taron a yau Litinin. Shugaba Salva Kiir a jiya Lahadi ne shugaban Amurka Barack Obama ya ba takwaransa na ƙasar Turkiyyar Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa Amurka ta himmatu ga batun gurfanar da duk wanda yake da hannu a yankunan kifar da gwamnatinsa.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin lokacin da Yusuf Arande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda ke haska fitila kan harkokin ilimi a ƙasashenmu. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Charles Hall. Alheri ke muku, fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.